sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin a yau Litinin 14 ga watan Janairu shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Turkiya kashedi cewa kata wato za ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki idan ta kai wa Kurdawa hari yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Siriya. Kana rufe wasu ma'aikatan gwamnati a nan Amurka da ya shiga mako na uku, wato mako na hudu, wanda ya zama mafi daɗewa tarihin rufe ma'aikatan tarayyan Amurka. Ɗaruruwan masu zanga-zanga kuma sun yi maci a babban birnin Sudan Khartoum a jiya Lahadi, suna kira da aiwaje da shugaban ƙasar Umar al-Bashir.
Kanin labaran kenan, bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake bayyana ci gaba da ƙauracewa matsugunan waɗansu mutane a garuruwa da tashin hankali ta'azzara a Najeriya. Wakilai, wato wakili mai sa ido akan ƴan gudun hijira a Majalisar Wakilai ya bayyana damuwa dangane da wannan lamari.
Ita gwamnatin tarayya daga dukkan alamu ba ta yi tanadi na waɗannan ƴan gudun hijirar da za su ke bulbulowa, waɗanda za a ceto su kuma ya za a yi da su tanadi irin na wurin kwanciyarsu da abincin da za su ci.
Sai kuma sayensa tsakanin jam'iyyar APC mai mulki da kuma babbar jam'iyyar hamayya PDP kan waɗanda suka sake shika zuwa APC ƙarshen mako.
Saƙo da wannan shigowa tasu ta nuna wa duniya babu wani abu da ya saura a jam'iyyar PDP da za su zauna su jira a faɗi da su.
Zaman su ciki su yi mu'illa shi ne babban matsala, ba haita su waje ba. In sun fita yanzu mun san sun fita waje za mu yaƙi su yaƙe mu.
Sarfilu kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Turkiya kashedi cewa za ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki idan ta kai wa Kurdawa hari yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Siriya. Haka zalika ya kuma gargaɗi Kurdawan kada su takali Turkiya, inji Trump a wata sanarwa na Twitter da yammacin jiya Lahadi. A cikin sanarwar Twitter, Trump ya ce Rasha da Iran da kuma Siriya su ne suka daɗe suna cin moriyar manufofin Amurka na murƙushe ƙungiyar ISIS, ƙungiyar da ya kira ta abokiyar gaba ta ainihi. Mayakan Kurdawa ƙarƙashin rundunar YPG suna cikin manyan ƙawayen Amurka a wurin yaƙi da ƙungiyar mayakan ISIS da ke yankin da ke cikin Siriya. Turkiya ne ta ce kungiyar mayakan Kurdawa ta YPG tana tare ne da kungiyar PKK na wato ta Kurdawa, wacce tana ta dade tana yakin sunkuru a yankunan da ke hannun Kurdawan a cikin ƙasar Turkiya. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke cewa akwai sakayya da ya kamata yi wa Rasha da kuma shugabanta Vladimir Putin, ko kuma yana boye abin da suke tattaunawa da shugaban na Rasha a ganawa da suka yi su biyar, ciki har da ganawa da suka yi a wani taron koli a birnin Helsinki. Da wani mai gabatar da shirin labaran talabijin Fox ya tambaye shi kai tsaye shekaran jiya Asabar, ya ce ko Trump ka taɓa yi wa Rasha aiki. Sai Trump ya ce ba taɓa masa irin wani tambaya na cin mutunci kamar irin wannan ba. Shugaban na Amurka ya ce da za ka tambayi 'yan ƙasar Rasha, da za su faɗa maka babu wanda ke matsi musu lamba kamar ni. Har ma a cikin shugabannin Amurka daga uku zuwa hudu na cikin wannan lokaci, ina faɗa maka babu wanda ya sa ƙafar wando ɗaya da Rasha kamar yadda nike yi. Trump da yake da mai da martani ne akan labarin da jaridar New York Times ta buga cewa jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun fara bincike akan wato Rasha, ko ya taba wato Trump ya taba yi wa Rasha aiki, ko kuma ya taba samun wata alfarma daga birnin Moscow saboda suna fargaba akan halayensa bayan ya kori shugaban hukumar binciken da ake kira James Comey a cikin watan Mayu shekarar 2017, yayin da yake jagorantar wato binciken katsalanda wanda ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Rufe wani bangaren gwamnati a nan Amurka ya shiga mako na hudu kuma ya zama mafi dadewa a tarihin rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a nan Amurka yayin da ake dora laifin wannan abu akan shugaba Trump shi kuma ya yi tsayin daka akan ci gaba da neman bukatar sa na kudin gina katanga bukatar da ƴan Democrat a majalisun tarayya suka kyamuncewa da ita a wani yunkurin kawo karshen rufe gwamnatin da ya kici ya kicinyewa Rahotanni sun nuna Trump ya fice a fusace a wata ganawa da ya yi da shugabannin majalisun tarayyan a lokacin da suka sake bayyana kin amincewansu da bukatarsa. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce lallai shugaban ya bayyana fushinsa kuma ta ce ni mace ne mai yaya biyar da jikoki guda tara don haka idan na ga mutum ya yi fushi ina ganewa. A wani sabon kuri'ar jin ra'ayi Amurkawa da dama ne suka dora laifin wannan abu akan Trump fiye da jam'iyyar Democrats. Amma fadar White House dai tana tsaye kan bakanta inda ta dora wani hoton bidiyo akan yanar gizo wanda ke nuna shugaba Trump ya kai ziyara akan iyakar Amurka da Mexico domin samun goyon bayan jama'a.
My administration has presented Congress with a detailed proposal.
Trump ya ce gwamnati na ta gabatar da cikakken shawara akan yadda za mu kare kan iyakanmu da dakile kwararren miyagun mutane da masu safaran miyagun kwayoyi da ma masu safaran bil'adama. Ya ce amma ƴan Democrat daga majalisun sun kauda idanu daga waɗannan matsalolin. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a babban birnin Sudan a Khartoum a jiya Lahadi suna kira da a yi waje da shugaban kasar Umar al-Bashir yayin da zanga-zanga da rigingimun kasar ke shiga mako na hudu. Borin da aka fara kusan wata ɗaya da ya gabata akan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar abinci ya ƙara kaimi tare da yin kira ga dadaddin shugaban kasar Bashir da ya kwashe kimanin shekaru 30 yana mulkin kasar ya sauka daga ƙaragar mulki. An yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a jiya a babban birnin kasar Khartoum a karon farko wanda aka yi zanga-zanga a kowace rana ta Allah a cikin mako daya wanda waɗanda suka shirya zanga-zanga suka kira wato makon bore a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. Gwamnatin Sudan ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 24 tun lokacin da aka fara rigingimun a ranar 19 ga watan Disamba.
To a gaida Baba Yakubu Mukeri da karanto labaran duniya. Madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda bayan rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da yake nuni da cewa sama da mutane 30,000 suka kaurace matsugunansu a baya-bayan nan sakamakon ta'azzara hare-haren a Najeriya. Wakiliyarmu Madina Dauda ta nemi sanin adadin waɗanda suka kaura zuwa Abuja ga kuma rahoton da ta hada mana.
A wannan takarda ta Mr. Edwin Kalon ya ce babban abin takaici shine mata da yara ne suka fi galabaita a wannan yanayi domin suna share kwanaki suna tafiya a kafa a halin kunci da yunwa da kishin ruwa da kuma tsoron abin da ka iya biyo baya. Bincike da na gudanar akan wannan batu ya nuna cewa an samu karuwan waɗanda ke gudun hijira a nan babban birnin tarayya Abuja. Na tuntuɓi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta Abujan, Alhaji Garba Abbas, ga ƙarin haske da ya mani akan wannan batun.
Muna da su daga jihar Borno da Adamawa. Muna da wurin 20,000. Sannan kuma kwanan nan mun samu wasu daga jihar Nasarawa nan da kuma Kogi wanda suka zo Abuja saboda sanadiyan tashin hankali da suka yi tsakanin su na kabilanci wanda su muna da su sun yi kusan 10,000 yanzu haka suna zaune a Abaji da kuma Kwali.
Kuna da wurin ajiye su ne na dindindin?
Ina so mutane su gane kan cewa bamu da sansani na dindindin a Abuja kuma akwai dalilai ko kuma dalilin da ya sa bamu yi ba. A doka irin wanda ta ƙasa da ƙasa da ta tanaji yadda za a sa sansani na dindindin ya nuna kan cewa in za a yi sansani na dindindin dole a yi shi a inda ko kuma kusa da abin da ya faru. To in kika ga waɗanda suka taso daga arewa maso gabar sun wuce jihohi nawa kafin suka zo Abuja. Idan muka yi sansani kuma Abuja kasancewanta ƙasa ce wadda gari ne wanda kowa ke son zuwa. babu mamaki da zarar mun yi wannan sansanin waɗanda suke can ma duk su guro su da wannan wurin. Gaskiya muna da sansanoni sun fi 30, don yawanci mutane kawai sun san waɗanda suke kewayen Abuja ne, Kucingoro, New Kucingoro, Area 1 da sauransu, banda waɗanda suke zaune cikin communities. To kuma shi yasa kika ga su kansu hukumomi da suke kula da 'yan gudun hijiran suka bar Abuja suka koma, dukansu suka koma wancan sansanin. To shi yasa kullum muke ba da shawara wa su waɗannan da suke nan wurin, in dai har an samu zaman lafiya a can su koma can din yafi, saboda ana yi da su. Kuma in aka tashi rabon wani abu ko na gidaje da ake ginawa za a sa su ciki, amma in suna nan ba za a iya tunawa da su ba.
A nashi nazarin, shugaban kwamitin majalisar wakilai mai lura da 'yan gudun hijira na cikin gida da na waje da kuma sa ido a dukkanin tanadin da gwamnatin tarayya ta yi wa bangaren arewa maso gabas, Honorable Sani Zoro yana mai cewa,
ita gwamnatin tarayya daga dukkan alamu bata yi tanadi na idan wato ta ci gaba da amfani da karfin soja wajen yakar wa'ancan ba, to waɗannan 'yan gudun hijirar da za su ke bulbulowa waɗanda za a ceto su kuma ya za a yi da su tanadi irin na wurin kwanciyarsu da abincin da za su ci, domin abincin da jariri da yaro ƙarami ɗan shekara wadda bata kai shida ba ko hudu ya bambanta da abincin da magidanci ko babban mutum zai ci.
Janye ma'aikatan zai haifar da wagegen gibi a ƙoƙarin da hukumomi ke yi na magance matsalolin 'yan gudun hijirar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To sai kuma harkokin siyasa har yanzu a Najeriya, inda ake sa insa tsakanin jam'iyyar Hamayya PDP da kuma APC. Ko menene ya zafi shi ko ba faɗa ba? Nasiru Adamu Elkaya na ɗauke da amsa.
Biyo bayan sauyin shiga da wasu manyan 'yan PDP ciki har da tsofin shugabannin jam'iyyar na ƙasa da na arewa zuwa APC mai mulki, PDP ta ce haka rabuwa da raƙayi ne, kuma mutanen ma dai ba su da wani tasiri. Sakataren PDP Sanata Umar Tsauri ya bayyana haka a martaninsa ga batun sauyin shekar da APC ke cewa alamu ne na faduwar adawa a zaben watan gobe.
Zamansu ciki su yi mu illa shi ne babban matsala, ba ya taso waje ba. In sun fita yanzu mun san sun fita waje za mu yaƙe su yaƙe mu. Amma in suna cikinmu sai a samu matsala, saboda ka fitar su a yanzu ba ta zame mu ba gaskiyar magana.
APC ta bakin babban sakataren jam'iyyar Maima Labuni ta yi maraba da sauye shekar a matsayin babban riba ga jam'iyyar da nuna irin tsohon shugaban PDP na arewa Sanata Babayo Gamawa ba raƙai ba ne ga kowace jam'iyya.
Mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasashiyar arewa ba raƙai ba ne. Kuma kaman Sanata Saidu Umar Kumo shi ne coordinator na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP, ba yadda za a ɗauki coordinator na arewa maso gabashin ƙasar nan a baiwa raƙai. Ai ka cewa ma mutum shugaba raƙai ba daidai ba ne. Sako da wannan shigowa tasu ta nuna wa duniya babu wani abu da ya saura a jam'iyyar PDP da za su zauna su jira a faɗi da su.
Ɗaya daga waɗanda suka sauya shekarar shine jagoran kamfen ɗin ɗan takarar PDP a Tiku tun ma a neman tikiti na arewa maso gabas, wato Sanata Sa'idu Umar Komo ya ce PDP kullum na ɗaukarsa tamkar baƙo ne.
Shekara wajen nan 2011 nake PDP, amma har shekarar batta akan ni baƙo ne. Sai ga in asalin yan PDP sun zo kuma suna kulle-kullen su ba za a yi da ku ba ɗaya da ku ba. Saboda haka sai na ga to yanzu dai babu min na iya PDP nan ba zan iya ci gaba da faɗa da gwamna na a gwamnan nan kullum ba. Ba shi da ma'ana, shekaru na sun kai bai kamata yin haka ba.
Igar komi za ka ce wa waɗanda suke cewa baka da aƙida a siyasa sam, ko yaushe za ka iya sake wata jam'iyyar ko za ka iya sake wata tafiyar ta daban, ko da takara kai za ka iya ajiyewa idan kuka sasanta da wasu mutane.
Duka wannan maganganu ne na tsinci faɗin maganganu ne na banza kawai wanda ba su ma san tarihin siyasa da ba. Mai magana mahaukaci ne, ai mai saurari ba mahaukaci ba ne. Kullum abinda mutane suke kokari, kullum in kai baka da dukiya na kuɗi to kullum kai akan baka yin wannan abin. To mu ko siyasar mu ba mu ba su dukiya na kuɗi ba ne.
An ga hoton shugaba Buhari da Sanata Kuma fadar gwamnati suna ganawa, wanda kusan shi ne karo na farko tun ɓaɓewarsu a 2007 zamanin mulkin Umaru Yar'Adua, inda daga bisani shugaba Buhari da su Buba Galadima suka kafa jam'iyyar CPC. Nasiru Adamu Elkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka, bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu da ayyukan bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da jin daɗin al'umma a jamhuriyar Nijar, inda shugaban ƙasar Muhammadu Yusuf ya ƙaddamar da fara aikin shimfiɗa kwalta da zai haɗa ƙasar da Najeriya da kuma Algeria, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Tamar Abari ta haɗa mana.
Shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Yusuf da ya ƙaddamar da aikin hanyar, ya ce La route Zendere-Tanout est un tronçon extrêmement important.
Hanya da magaran zuwa Tanout na da muhimmancin gaske. Kafaci kuma da ta ratsa hamada za ta hada Alger da kuma Lagos a Nigeria. Tunu kuma aka fara aikin wata hanyar wato ta Arlit zuwa kasar ta Algeria. Idan aka kare hanyar nan za ta habbaka hulɗar cinikayya. Abinda zai dawo ma da magaran matsayin ta na tarihi wato cibiyar kasuwanci. Babban al'amari ne ga da magarawa musamman ga matasa, hakan yana nufin ci gaba ga tattalin arziki ga kuma aikin yi ga matasa. Wannan aiki tarayyar Turai ce ta tallafa mana, ta wannan dama ne nike mika godiya ta ga tarayyar Turai, ita ce abokiyar hulɗar Niger a ayyukan ci gaba. Dr. Denise Elena Unity ita ce wakiliyar tarayyar Turai. Aiki yana da muhimmancin gaske ga kasar Niger don sauƙaƙa al'amarin kasuwanci da hulɗa tsakanin jama'a da zai hada ƙasashe shida tsakanin 'yan Afrika kimanin 400,000. Amma ce kuma ta yin musayar kayayyakin kasuwanci ta hanyar cinikayya a nahiyar Afrika. Abinda tarayyar Turai din ta ce za ta ci gaba da goya ma baya. Mafari kenan tarayyar Turai din ta tallafa ma wannan furoje da kuɗi kimanin miliyar 34 na sefa. A wasu direbobi da suka yi lodi kan hanyar ga abinda suke cewa.
Aiki da aka zo za a bude a gaskiya mun ji daɗi sosai, muna murna, kina ganin hanyar rami ya yi yawa. Wani guri in ka waɗa rami da ke an huda ka. Akwai hatsari a bisa kan wannan hanyar. Musamman motoci masu ɗaukar mai.
Muhammad Tasiu, to wannan al'amari mu dai kawai yanzu abin da zan mutu ya muna kyau. A gaskiya muna shan wahala hanya wannan, amma yanzu dai da aka ce za a gyara kawai alhamdulillah.
Muhammad Mustafa, mun yi kowa farin ciki mu direbobi da mu da fasinjoji. Saboda wahalar da muka sha akan wannan hanyar, kawai sai wanda ya gani. Tsakani da Allah ta huce misali, shekara da shekaru. To yau mu da fasinjan mu gaba ɗaya kowa farin ciki yake. Saboda kasuwarsu su ma yanzu a gaban nan za ta rika ci kan lokaci.
Tamara Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai sake waiwaye batun tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya, musamman yankin arewa ta tsaki da arewa maso yamma, bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Akwai batun ƴan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. Sai kuma ƴan bindiga da kan shiga garuruwa ko ƙauyuka su buɗe wuta suna kashe bayan Allahn da basu je basu gani ba. A yau za mu fara kawo muku wata hira da wani makiyayi da ya ce ya tuba daga aikin ta'addanci a yankin Zamfara da ma jihar Nasarawa. Mutumin da ya shigo shirin nan shi da gaskiya ne don bayyana yadda rayuwarsa ta gudana a baya, da kuma ta yi ga jami'an tsaro domin su zauna da shi don samun bakin zaren kashe mutane da ƙona garuruwa da ma sata mutane don kuɗin fansa. Suna wannan bawan Allah Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo, kamar yadda za ku ji daga bakinsa. A yi sauraro lafiya. Suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Salamu alaikum. Suna na Abubakar Usman, wanda an kafi sani da suna Shimo. Ina area council din Kuje, local government Kuje. Suna na Shimo, wanda an kafi sani na
Shimo.
Inkiya din da ake yi ba, amma ainihin suna na Abubakar, sunan babana Usmanu.
Menene ma'anar shumo a Fulatanci?
Wanda an kaifa cikin wata azumi.
Oh, sumaye na mi hai, na gane ni ma. Ai, in ba na gane shumo mai azumi kenan. Shumo kenan. Na fahimta na dauka inkiyar wani abu ne, wata aba ce daban. To, Abubakar Usman yi mana bayanin me ya kawo ka ofishin sashen Hausa na Murar Amurka.
Zuwa na ofishin nan tsakanina da Allah bisa ga wani abubuwan da nake gani zan iya taimaka ma gwamnatin nan tamu tsakanina da Allah. Ba dama Allah ya kaddarce ni da cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a kasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya maka mani tuman daga ni shiri ni ga ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. dalilin zuwa na wannan ofishin kenan.
Abubakar Rai mamaki a ce mutum da barawo ne kuma yanzu gashi yazo ana magana da shi. Me yasa ku kai shakkar fitowa kai magana?
Don saboda yanzu na riga na yi shahada, bana jin tsoron komai daga ciki yanzu Allah da ya halice ni shi dai nake jin tsoro kuma gaskiya na yi nadama bisa ga abubuwan da mun kai na rashin kunya. Na yanda muke zuwa mu baci gari mu kai abubuwan da an kai sai dai ayi shiru kawai sai dai mu fata Allah ya shiryar da waɗanda a can bisa ga wannan hanya har yanzu.
A takaice faɗa mana ma me yasa tun farko ka fada cikin wancan mummunar hanya da ka bi?
To ni ma ai ban iya ce ma ga abin da dalili. Dalili dai lokacin nan muna ƙasar Zamfara tashe-tashe hankula sun kai ƙyan banga suna shiga rugage suna kashe wanda bai ji bai gani ba. To daga zunan zuwa irin mai da martanin dalilin da ya sa mun ka fada wannan hatsari. Da ba ma sata kwata-kwata in mun ka je mun ka ga ba abin da muke sai mu buga babura mu yi gida. To daga baya ne abun yayi shitura in an kaje sai a tsaya ana wasu kince-kince. To daga haka mafi yawancin mutane sun ka shiga wannan bala'i.
Akwai wani yanayi muna ganin masu baburan nan rike da bindigogi, shin ai nake samu irin waɗannan makaman?
To mu yaran aika ne, mu dama ba mu kai matsayin da za mu sau da kanmu. Mu dama in an sau za a ba mu ɗauka ko a aike mu ku je wuri kaza ga abun da ake son ku yi kuma mu hau babura mu je mu aikata mu dawo.
Abubakar, ya kake ji misali yanzu ga mutum kana ganinsa ka ɗau bindiga ka harbe shi?
To lokacin dai ai bashin rai ne saboda an kashe maka dan uwa wanda bai ji bai gani ba kuma ka tabbatar da ba barawo bane. Kuma gaskiya muna roƙo wannan gwamnati a daina yaƙan mutum bai san dalilin da za a yaƙe shi. Idan za a ɗauki mataki a yaƙi mutum, don Allah don Annabi ayi haƙuri ayi shi da hujja, sannan da yi masa bayani ko yanzu nan ni taimakon da zan yi. Gaskiya ni in taimako ne nahi da son dai a tsaya a fara tattaunawa nan shi zai buɗe hanyar a gane wa yake da niyan bari wa yake wanda bai da niyan bari.
To abinda nake faɗa wani da yanayi ne yake kaiwa ga misali ku iya ɗaukar bindiga ku harbe mutum?
Harakar shaye-shaye ne kawai, ba wani abu bane. Harakar shaye-shaye ne kuma manyan ne waɗanda suke sa ayi abun su suke kawo duk abubuwan da ake bukata na shaye-shaye.
Wato mutum inda ya yi nisa baya ganin ba tausayi a ransa kenan.
Kwata-kwata a lokacin nan bai tare da imani bai tare da komai. Shi abunda an ka umurce shi da yi wani yana yi saboda ya suna kawai a cikin wannan abu wannan tashi hankali. Ake ai wani indai wani ne indai faɗa ne ya yi kowa zarunci saboda wani ya ɗauki abun nan kamar kawa kamar koliya kamar wani shi gaba ne a rayuwarsa.
Mamu labari daga baya ko banda a je misali a tada gari a yi wasu abubuwa da ba su dace ba, ka taɓa shiga cikin gungun masu satar mutane?
So sai mun taɓa zama mun yi daba a nasara kefi nan bisa wasu tsaunuka nan inda aka shema mararraba. Daga nan kuma mun ka tashi da daba mu mun ka koma can wajen Obajana mun taɓa zama nan gurub-gurub abin yake. Dama abin ai ƙungiya ce, gurub-gurub abin yake tafiya.
Watakila dole ne masu irin waɗannan abubuwa banda ma yin sunan akwai kuɗi da ake samu, shin ka samu dukiya daga wannan aikin da kai?
Ne babu abun da ni samu daga ciki wannan abu abin da zan ce gashi wani lokaci ana samu amma ai akwai masu uzuwa suna kwashewa daga baya. Ana samun azdin kamar wasu za su je su haɗa kai daga hukuma kuma su daga cikin ɓarayi ne amma za su yi muna huci idan sun ga wani ya tara abin duniya su je su haɗa kai da hukuma a zuwa kwashe wannan dukiya kuma a je a canje wannan dukiya. Duk babu da dai ba a yi daga cikin wannan lamari.
Ba mu labari dalla-dalla yadda mutane za su gane yadda waɗannan abubuwa ke faruwa. An ce kuna zama a cikin daji, ya za a yi mutum ya rayuwa cikin daji a ce ya yi rayuwa wacce har zai iya sace mutane kuma yana samun kuɗi, ya zai yi ci gajiyar kuɗin?
To duk waɗanda kake gani ana kai daji su zama su yaran aika ne masu cin kuɗin suna cikin gari. Gaskiyar lamari duk wanda ka ga can bakin daga yake shi an kai shi kawai samfoti ne amma masu cin dukiya suna cikin gari.
Duk satar mutane da muka ga ana yi ko fashi da makami a ce an shiga daji waɗanda suke sa a yi abun su ba a dajin suke ba.
So suna cikin gari duk abinda waɗancan sun ka bukata. Dama abin yana tafiya gurub biyu. Duk mutumin da ka ganci can daji to shi ba zai zo yana ganin ya shiga gari ya zauna ya shiga badara yana ganin kamar ya jefa kanshi cikin wani hali haula'i. Mutumin da a gari shi ko wanda yake samun masa kayan aikin yi to shi ko fa yana ganin ya shiga can daji na hatsari ne gare shi, bari dai da ya kai masa abin da ya kai masa shaf shaf zai yo a jinjin ya dawo wurin da yake.
Idan aka kama wanda yake cikin dajin, in aka zo ana bincike, zai iya cewa ga kuma mutumin gari da yake sashi wannan aikin.
To, wasu mutane abin shi akwai yaudara shiki. In ba ka Allah ya jarabce ka da shiga wani, ba ka iya gane shi akwai yaudara, don saboda wani shi dai matsayinsa dai ya haɗa group, ya haɗa ƙungiya, alhali wani kawai labar shi ya kawo shi ya shiga, ba a san cewa bai san gidan mutumin, bai san ainihin gidan ogan nasu ba.
Shi mu yi mana bayani, kai tunda ka taba kwana a daji, ga macizai ga da shaggogin daji, ya kuke ku rayu da su?
To, ai bari in faɗa ma, wani lokaci kamar tsotsai ba ya son irin waɗannan mutane. Da wuya ka ji maciji ya sare shi ko wani ya samu azdin ko wani tsala, saboda Allah yana tsare irin waɗannan mutane, saboda abubuwan da suke yi kamar cin bashi ne.
Cin bashi?
Bashi ne mana Allah Ubangiji yake ba su. In ba bashi ba ne, kana gani abun, tunda ba alheri suke shuka ba. Duk abubuwan da suke shuka shi, ai an tabbatar da dai ba na Allah da annabi ba ne ko?
To mana ana musu talala kenan.
Talala ne ake yi masu. To kuma gaskiya wannan gwamnati tsakanina da Allah, yanda talaka suke son wannan gwamnati, don Allah da annabi, gwamnati ita ma ta sauke fushinta. Wancan tsarin da anka dauko farko dai mi yatti Allah, su sun ka kirkiro abun, kuma daga baya su sun ka zo sun ka bata abun. To ko yanzu ni ina ba da shara da gomba a fara koma can. In anka koma can, duk wanda bai dawo ba, in dai daji zai shiga abun mu da shi, wallahi tallahi ba inda za a yi sai wani ya gudu ko Abuja ko Zamfara ko ma a ina ne a cikin doron Najeriya, wai ashe ya bata ƙarya yake, wallahi sai in ya ba wannan abu wanda ya aje makami ne ya kawo aiki ne. Wallahi alhamdu, zaman lafiya ake so, babu abin da ya kai zaman lafiya dadi.
Ta wani ne yazo ya ma wa'azi ko kafafen labaru kake sauraro, ka gane abin da kake cewa muguwar dabi'a ce?
Wallahi ni Allah ne ya shiryar da ni, Allah Ubangiji ya shiryar da ni, ni tunani ni gane abu, ni lissafa abokan aiki na, mafi yawancin su duk sun tafi ba bisa hanyar Allah ba, kuma bisa akan wannan aiki tsakanin tare hanya zuwa Kinnafas zuwa shiga gari, a haka ake an ka ci gaba da masu dauki dai.
To shi mun haka ne, kai ma tsorita kai, kada raye halin sa kenan.
Ba wai tsorata bane, ai lokacin da mutum yake kana yanzu, don mutum yayi riga wani ya shiga mota ya azin, sai ka ce ba za ka sake shiga mota ba, ai ko da auna mutuwa, in Allah bai raba ka da wani abu, sai dai a shiga ba da tahiya a haka.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ci gaba da kawo muku ci gaban hirar Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo, wanda zai bayyana mana dalilan da ke sa 'yan bindiga ke kai wa gari hari tare da kashe mutane da kuma satar dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adam Melhekaya, ni Sarfi Alhashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Gaban Faransa Emmanuel Macron ya fitar da wata wasiƙa wadda ya kira ta wasiƙa ga Faransawa, wacce ke bada ƙwarin gwiwa ga shirya muhawara akan batutuwa da suka yi sanadiyyar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati na tsawon watanni biyu. Macron ya faɗa a jiya Lahadi cewa wannan ita ce hanya ɗaya da zai bi ya sauya fushin jama'a ta zama mafita. Ya ce shawarwarinku za su taimaka wurin gina ƙasar da inganta tsarin ayyukan gwamnati da majalisun dokoki, da ba matsayin Faransa a ƙungiyar tarayyar Turai hamada idan duniya. Macron na ƙoƙarin shirya taruka na jama'a a faɗin ƙasar baki ɗaya nan da makonni takwas masu zuwa. A cikin tambayoyin da za a yi muhawara a kansu wanda zai tattauna da jama'a, sun haɗa ne da waɗanne haraji ya kamata a yanke su, da kuma wasu ayyuka ne kamata gwamnati ta maida hankali a kai sosai. Shin akwai abubuwa da suke hana ruwa gudu, da kuma tambayoyi akan muhalli da kuma bakin haure. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Turkiya kashedi cewa za ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki idan ta kai wa Kurdawa hari, yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Siriya.
To masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda Mahmud Ibrahim Kuri zai shigo da shirin da rashin tai. Yanzu a madadin kowa da kowa, alheri ke muku fata alheri.
Voix Afrique, le monde aujourd'hui.